Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum da fatan kun yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurare da wannan maraicen na Litinin 27 ga watan 7. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 22 da 16. Da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatarwa Maryam Dauda da Jamila Kabiru Fage.
Kamar kowace Litinin, shirin yau da gobe akan mu'amala ne da zamantakewar ma'aurata. A makon da ya gabata, mun fara duba batun magungunan da maza da mata ke yin amfani da su don samun ni'ima da kuma kuzari wajen saduwa. A yau, zaura matasa na tafa da tattaunawa akan amfanin irin waɗannan magungunan a cewar masu saida su.
Shi kuma gumba, shi kuma yana ƙarawa mace ni'ima ne a cikin jikinta. Kin san akwai matan da a jikin su ba sa da ruwa, busassu suke.
Amma kuma irin waɗannan magungunan ba za su rasa haifar da illa ga lafiyar ɗan adam ba.
Ne idan ka sha su din, za ka samu ƙarfi, zakarin naka zai miƙe. Wani in ya miƙe bai kwanta. Shikenan hawa tana yiwa kai wannan motar naka mai bada mani naka aihu shikenan ya lalace. Ita gani wurin ba take ba an samu rama.
Za ku ji amsoshin tambayar mu ta ƙarshen mako akan dalilin da ya sa ma'aurata ke amfani da magungunan ƙara kuzari na gargajiya da ma na zamani, duk da cewa likitoci na faɗakarwa game da yin amfani da waɗannan magungunan. A filin dafa dafa kuma, yau za mu ji yadda ake yin dambun acca. Ku biyo mu, ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe.
Ku sani cewa kowane magani ka iya haifar da illa ga lafiyar ɗan adam. Ga waɗanda aka san illarsu, za a iya sanin yadda za a yi amfani da su akan waɗanda ma ba a san illarsu ba kwata-kwata. To ko me yasa ma'aurata suke amfani da magungunan ƙara kuzari na gargajiya da ma na zamani, duk da cewa likitoci na yin faɗakarwa game da yin amfani da waɗannan magungunan? Ga amsar wannan tambayar ta shafin mu na Facebook.
A gaskiya amfani da magungunan ƙara kuzari da ma'aurata ke amfani da shi, suna amfani da shi ne saboda samun kwanciyar hankali ga junansu da kuma farantawa kansu. Sako daga Murtala Ibrahim Zangon Daura.
Filin yau da gobe, gaskiya kuka faɗa da cewar mafi yawan magidanta maza da mata suna amfani da waɗannan magunguna ne na ƙara kuzari, duk da hatsarurrukan da suke tattare da su. Shawara ta ga masu amfani da ire-iren waɗannan magungunan ita ce, domin dukkan wani ko wata da kan amfani da waɗannan magungunan yakan zamo musu jiki. A kwana tashi za su kai lokacin da ba su yi aikata komai idan ba su sha waɗannan magungunan ba. Sako daga Aliyu Usman Taka Lafiya.
Hausa mentality ne kawai, wai kada matar ka tarena ka. Su kuma matan wai don ta mallaki mijin kawai, don kada ma ya yi tunanin ƙara wani auren. Sako daga Babangida Babaju.
Komai da lokacinsa, jiki ma yana buƙatar hutu, sai a riƙa yin haƙuri. Domin jiki ma ya huta ba sai an sha magani ba. Sako daga Bafu Patrick.
Faɗan da ba ruwanka daɗin kallo, Allah ya sa masu yi su gane gaskiya. Sako daga Bilkisu ɗan Lado Umar.
Eto, a sani na wasu suna amfani da shi ne sakamakon ba su da kuzari, wasu kuma ba wai ba su da kuzarin ba ne. A'a, kawai suna yi ne saboda iyalinsu su ce suna da ƙoƙari sosai. Sako daga Hamisu Lecturer.
Saboda yin hakan kan ƙara danƙon soyayya ga ma'aurata. Sako daga Bashir Alhassan Ibrahim.
Komi ya fi daidaituwa in aka yi amfani da su, in ba haka ba mace sai ta rena ka. Sako daga Sabiu Umar Ahmad.
Ni kuma a ganina, su ma likitocin suna so a dinga sayen nasu ne a bar na gargajiya, in ba haka ba ai magani sai gargajiya. Sako daga Ibrahim Usman.
Tabbas yau da gobe da akwai ma'aurata da ke amfani da magungunan gargajiya na ƙara kuzari, musamman ma mata, wai don su burge mazajensu, duk da cewar likitoci na faɗakar da mutane illar amfani da waɗannan magungunan, amma sai kaga mutane sun yi biris da kiran da ake yi musu. sako daga Nura Bello Daraja Kasad Gusau.
To a yau zauren na matasa ya leka babban birnin tarayya Abuja inda Madina Dauda ta yi hira da malama Mariya Jibrin mai sai da magungunan mata inda ta yi bayani akan amfanin magungunan.
Cikakken sunan ki da abin nan?
Sunana Mariya Jibrin Isa sunana kenan. Amma lakanin sunana da kowa ya fi sani na da shi shine Innaku.
To za mu fara da kayan mata. Kin jima kina saidawa?
Eh, na jima ina saidawa.
Shekara nawa?
Zan samu kaman shekara 10 da nake da na fara sana'an kayan mata.
Cikin shekara 10 nan zaki ce kin samu amfani sosai?
Gaskiya na samu amfani sosai. Na taimaka ma kaina ni ma da ƴaƴana.
ƴaƴanki nawa?
ƴaƴana 5.
Shekara nawa kenan yanzu kika yi kina aure?
Zan samu kaman shekara 10-12.
Kina aure?
Eh.
To yanzu mu fara da kayan matan da kike sayarwa. Na ga wani da kika ce mai sunan shi Haƙƙin Maye.
Haƙƙin Maye.
To Haƙƙin Maye me ake yin amfani da shi Haƙƙin Maye?
Shi Haƙƙin Maye yana da kyau a jikin ƴa mace. Dan amfanin shi sai in har mace ta aihu. Wannan jinin aihuwa in ya zuba a jikinki to amfanin shi ya ƙare a jikin ƴa mace. Shi har tsufanki ma yana amfani da yana miki amfani a jikinki.
Shi Haƙƙin Maye.
Shi Haƙƙin Maye kenan.
Sha ake yi?
Sha ake yin ta. Zaki kada shi ko ki sha da yogurt ko ki sha da madara. Ko zaki iya ma dibawa kina lasanta haka. Shi amfani.
Ko wani rana?
Zaki iya amfani da shi ba ko da wani rana kullun ba, bai fi a sati ki sha kaman so 2 ko so 3 zaki amfani da shi.
To sai kuma wannan da kika ce mai gumba.
Shi kuma yana ƙarawa mace ni'ima ne a cikin jikinta. Kin san akwai matan da a jikinsu ba sa da ruwa, busassu suke. To in suna yawan cin wannan gumban, dan gumban ma iri-iri ne, akwai mai kyau akwai mara kyau. To za ta dinga ɗiban shi tana cin shi, dan za ta ji gafin maganin shi ma yana da yawa kuma bai ya illa. Shi amfanin shi kenan a jikin mace.
To sai kuma wannan ɗayan da kika ce mai, kin ce sunan shi Man Ayu. Shi kuma
Man Ayu mai ne mai inganci, matsi ake yi da shi. Dan wasu suna yawan faɗi akan cewa matsi yana da illa. To ba kowane matsi bane yake da illa, kamar mas especially Man Ayu. Shi Man Ayu matsi ake yi da shi duk inda namiji ya kai ga neman mata a waje. In har kina yawan amfani da wannan Man Ayu, gaskiya yana ragewa, dan zai ji baya buƙatan kowace mace kusa da shi in baki ba, saboda wannan man yana taimakawa mata sosai. Wani ma ko baya sauraron ki, dan akwai mazan da basu damu da su kusanci matansu ba, sai ayi sati 4 sati 5 ma wani bai kusance ki ba, amma da zaran kin yi amfani da wannan man su dai kika yi wannan matsi da shi, to in Allah ya taimake ki insha Allahu to ya dinga waiwayen ki kenan, sai ke ma kin bashi hakuri, kin ce dan Allah yayi hakuri ya bakki haka. Shi kuma amfanin shi kenan.
To da Man Ayu da gindin Ayu din nan da kika nuna iri ɗaya ne?
Ba iri ɗaya bane, kowanne da amfanin shi. Shi gindin Ayu dafa shi zaki a ruwa. Bayan kin dafa shi a ruwa zai dahu da kansa ma budewa yake yi a cikin ruwa. Wasu suna shan ruwan, wasu kuma tsarki suke yi da shi. Shi kuma yana matsa mace, yana matsa mace duk sanda mijinki ya kusance ki zai ji dadin ki. Shi ma aikin shi kenan, shi gindin Ayu din.
To shi Ayu din menene shi?
Wani kifi ne a cikin ruwa yake. Akwai namijin shi, akwai macen shi. Macen ne mai, namijin ne kuma ake samun gaban a tare da shi. To yana da amfani sosai, dan ainihin shi ma in kika diga ma dan namiji a hannun shi daga kasan zaki ga yana diga, kuma bai zube ko ta ina ba, zaki ga yana diga. To manyan masu kudin nan wanda ba su da karfin gaba kwata kwata da shi suke amfani, dan ana siyar musu da shi 50,000 100,000 dan karamin kwalban shi. Kuma kaman in da yana ciwon kunni yana maganin shi, wannan man yana da amfani sosai a jikin dan adam, yana da aiki sosai.
To wannan mai bawon gyada kuma fa?
Shi kuma wannan bawon gyadan shi ma yana da amfani, yana da muhimmanci sosai. Shi kuma wannan bawon gyadan suna ne aka sa mata mai bawon gyada, saboda maganin da bawon gyada shi kuma zaki dibe shi ki zuba shi a ruwan shayi ki sha shi.
To bawon gyadan yana wani muhimmanci kenan? Yana da wani muhimmanci kenan?
Maganin ita muhimmancin shi wannan bawon gyadan da shi ake diban maganin. Daidai din shi, daidai din wannan bawon gyadan da shi ake diba a shashi. Shi ma yana da kyau a jikin ya mace. Sosai duk yana da kyau a jikin ya mace. Yana gyara mace shi ma.
To me dabino fa?
Me dabino? Shi ma yana ƙara ma mace lafiya a cikin jikinta, kuma yana ƙara mata ni'ima a jikinta. Ba za ta samu ko matsalan irin ciwon mara haka in kika sha shi. Shi kuma amfanin shi kenan. Shi yasa ake kiran shi mai dabino, saboda ai dabino yana maganin ciwon ciki in kika ci shi. Amfanin shi kenan.
To ba shi da illa kenan in ka ci da yawa?
A'a, baya illa. Ai dabino bata illa, tunda Maryam alaihi salam shi ta ci lokacin da ta haifi Annabi Isa alaihi salam, ta shayar da shi da dabiniya. To shi yasa aka ce ma ko kina ko iya dabino ma kadai kike ci ya wadace ki a maganin mata.
Ko kun san cewa waɗannan magungunan na haifar da illoli masu yawa ga lafiyar masu yin amfani da su? Ga likitan mata Dr. Ilya Uche na asibitin Gawaye a Yamai, ƙasar Jamhuriyar Nijar.
Ita dama a can dama aka ce ita Viagra ɗin wanda ya kamata ya sha ta sai an diba jinin shi, an ɗauki jini bai da tension ko bai da diabetes. Kun bai kamata ba, yanzu ita illar da aka gare ta ita Viagra ɗin. In ka sha ta jininka zai kewa da ƙari. Inda ya kana da hypertension, kenan jinin ya ƙare kewaya kenan. Effectively dole ka samu matsala a samu wanda kana tsakin jama'in ma ka mutu. Kin ganin wannan abu ai shi kuma kankan shi ba tarihin kwarai bane ka bar mai iyalinka. Don yanzu shi mazan ana samu bancin wannan ma a rikar daga nan ai ana samu wanda in zakarin nan in ka sha maganin da ƙarfi idan zakarin ya tashi bai kwanta. To kin gani abin da aka cikin studio sai an zo an koma an zo likita an yi tiyata da a samu zakarin shi kwanta. Tunda shi wannan abin akwai manzanin shan shi. To mutane yanzu kurmin suka tai suka samu wannan masu sai da magungunan nan a ina maganin ba da ƙari ko a warci ƙasa ko ko gafara mota ko ko ƴan kude marar duk akwai su ga mun sani muna ganin su. Na idan ka sha su din zaka samu ƙarfi, zakarin naka zai miƙewa. Wani da in ya miƙe bai kwanta. Kenan kun gani na wurin kuma an ka ce idan zakari ya miƙe ya wuce awa hudu shikenan hawa tana yiwa kai wannan motar naka mai bada mani naka aihu shikenan ya lalace. Ita gani wurin ba dake ba an samu rama. Ingani duk abubuwa ne wanda vraiment yaro dai mai ƙarfi kamar dan shekara 25 zuwa shekara 35 bai kamata bai sha su. Mai yau take ga an ce mutum da an samu shi amarya zai zuwa musamman wurin dokta, ke dokta gobe amarya za a mun zana samu amarya a ƙara min ƙarfi. Dai ja kana da ƙarfi kuma kace a ƙara ma ƙarfi. Ana samu kamar masu diabetes su da ma ƙarfin su daga gini. Su wannan ana dan taimaka musu da irin wannan magunguna amma shi ma sai an diba in zuci su ba ta da matsala. Mai kamar samari dai mai shekara 20 zuwa shekara 35 ban ga uwanan shan Viagra ba gare shi, tunda shi ka za ta kawo mai zuwa gaba. Dan bai san illa ta bane, dan haka ne mutane ke ta shan su. A wata shekara da ni conference wurin wasu mata da suka tambaya a ƙara ba su bayanin wannan magunguna da ake sawa na mata su ji daji tsakanin jama'a, in suna jama'i da mazansu. To amma sai muka ɗauki wannan wanga magunguna na gargajiya wanda ake da kunnan itace ko da sanyin itace wanda ake dakawa a ce mace ta ƙora sawa cikin farji. Don ku da muka yi wannan lissafi sai muka ga effective man dabor suna ba da infection. Ita kuma infection ɗin nan bakin nan na ma'aihuwa shi ne muke ce ma call. Don ku daga nan take farawa. To ita wannan infection ba ɗauki matakan mai ba za ta fara da ƙuraje na bakin wannan ma'aihuwa. To idan mace tana jama'i in ta zo tana da maza da yawa kamar mata masu mazaje da wanda ko masu zaman kansu tunda Yohannabi duk su ne ke wannan abu. To wannan wurin na bakin ma'aihuwa idan da ja yana gwalshewa kuma kowa ya zo ya kawo nashi cuta, to daga nan ne ake samun matsala na cancer na col de l'utérus. Don ku wani bi wannan itace da ake sa cikin farji suka kawo wannan infection
sahwara da wannan yan kuraje na bakin na bakin nan na Itiris kuma ina samu ana jama'i da maza wanda wanga shi zo wanga yazo don ku daga nan ne yake samun wannan matsala ta kansar jikon don an tuka da muka yi namu nazari mun ga ke wannan magunguna na gargajiya da ake sawa cikin farji na mace ta ji dadi suna da illa sosai bisa matancin mace zuwa gaba dai mun gani kai suna kawo wannan cuta ta sankarau kirana na harko dai shine zan cewa mata su yi unwani da baiwar da Allah ya ba su sai ta dinke mace ta san ita mace ce kuma ta ku wani hanni tana da wasu isingomi da za ta jawo hankalin mijin ta kuma ya shi in yayi jama'i da zai zin bayan bukatar shi ta biya kenan in kuwa ki kisa cikin kanki ba ki biya bukatar mijinki sai kin take kin ware wasu shaye-shaye ko kin ware su ture-ture ita ta cikin farji wannan ya zama kya kasa kenan mijinki in ya san baki idike biya mishi bukata sai kai wannan kwaskwarima kenan daga nan shi kankan shi zai rage san ki bisa ki bantan shi kuma su huwancan magunguna da ake turawa cikin pharmacy cikin chemist su kankan suna da illa bisa hawan jini da bisa zuciya don ku ya kamata mutane su yi hankali a magungunan nan ai hattara tunda magungunan nan ba su da komi ga jikin dan adam sai illa ba su da komi don ka kasawa ce kuma macen da ta san bata biya mijin ta bukata sai ta shaye-shaye idan mijin nata ya gane da haka nan shi kankan shi san shi zai rage ya bisa gare ta
kin san cewa jiya ne diyan shahararriyar mawaƙiyar nan Margaiya Whitney Houston ta rasu bayan da aka same ta cikin kwamon wanka a Some
tun ranar 31 ga watan Janairun wannan shekarar yarinyar aka same ta wato tana ma asibiti wata 7 kenan yanzu
Bobby Christina
Brown Bobby Christina
kwarar sarki to kafin mu je ga filin da fadafe ku shakata da wannan waƙar daga Whitney Houston
Yanzu kuma lokaci ne na filin da fadafe kuma a yau din Halima Abdullahi za ta koya mana yadda ake yin dambun acca.
Wayo Allah tuwo tuwo.
To ma sauraro yau a wannan madafi nawa na tanadan muku kayayyakin da za a hada dambun acca. To uwar gida abubuwan da kike bukata zaki tanadi ita kanta. Acha sannan ki tanadi ganyen zogale ko na alayyahu ko kuma kabeji sannan uwar gida kina buƙatar karas da koren wake sannan da albasa da dan attaruhu da kuma mai. To idan kika tanadi waɗannan abubuwan da fara dai uwar gida tun a wasu lokuta dai da suka wuce mun kwatanta mata yanda madambaci yake. To sake tanadi wannan madambaci naki sai ki kawo wannan ita acca sai ki dan yayyafa mata ruwa. Idan kika yayyafa wa wannan acca taki ruwa sai ki dan zuba ta a cikin wannan madambaci naki ki rufe ki dan turara ta kadan. Kar ki yi mata turare da yawa saboda ita dai acca ba ta da ƙarfi kamar tsaki ko kuma shinkafa. To idan kika dan turara ta to dama a nan gefe guda kuma uwar gida wannan karas naki kin kankare shi taskin wanke kin gyara shi kin tsaftace shi. Ita ma albasa kin yayyanka ta kin gyara ta. Kin gyara gyadaki sannan kuma uwar gida kin kawo wannan koren waken naki shi ma kin yayyanka shi. Nan kuma ga ganyen alayyahunki inda shi zaki in kuma na kabeji ne in kuma na zogale ne su ma dukkin buƙace su. To idan kika tanadi waɗannan abubuwa gaba ɗaya uwar gida wannan accan naki da kika dan turara ta minti 2 zuwa minti 3 sai ki kawo waɗannan abubuwan kayan lambun naki sai ki zuba a ciki ki hada su ki juya su sai ki kawo mai ki zuba ki kawo sinadari mai ƙarawa abinci ɗanɗano shi ma ki zuba a kai ki hada su ki juya su hada jikin su sai ki ƙara zuba ruwa a tukunyar ƙasan madambacinki sannan nan kuma dama kin nemi wani dan buhu ne ko wani dan faranti kin saka a ciki yadda dai muka fasalta miki madambaci sai ki kawo wannan hadaddiyar acca naki da waɗannan kayan lambu sai ki zuba a kai idan kika zuba sai ki maida murfi ki rufe sake bata irin minti 10 zuwa minti 20 wanda waɗannan hada-hadan kayan lambun naki sun hada jikin su kuma sun dahu daga nan sai a juye a abin juyewa. Uwar gida na san dai acca tana da muhimmanci musamman ma ga irin masu ciwon siga na san masana kimiyyar abinci suna ba su shawara su ci sannan kuma ga irin waɗannan kayan lambu su ma wasu abubuwa ne da ke ƙara inganta lafiyarmu da fatan uwar gida dukkanin waɗannan girke-girken za a dinga yin cikin tsafta da kuma tsaftatattun abubuwa domin a ji daɗin ci da fatan uwar gida za a gwada.
Jamila na san inda Halima na nan da yanzu ta jiyo mana kanshin wannan dambun acca
sosai kuwa
yanzu ko take yi oho
gaskiya amma wai menene shi acca din ne
acca wani hatsi ne dai kamar yana nan kamar kuskus haka ana yin fatan shi ana yin dambun shi kamar yadda muka ji yadda malama Halima ta yi mana bayani kuma yana da kyau ga musamman ma ga masu ciwon siga
okay
to kai bayani
to yanzu kuma ga ayar wannan makon
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن wannan aya mai girma Allah madaukakin sarki yana karantar da mu cikin ta cewa shi dan adam yadda Allah ya halicce shi shine idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama idan Allah ya so ya jarabce shi ya auna imanin sa sai ya girmama shi kuma ya masa ni'ima so idan ya ga haka shi idan tababbe ne dan adam din sai ya rika alfahari yana cewa lallai Allah madaukakin sarki ya daukaka ni akan sauran mutane hakan sai ya zama maimakon dalilin godiya sai ya zama masa dalilin bujirewa sannan kuma ya ci gaba da cewa idan ko Allah ya ga dama ya jarabce shi faqaddara alaihi rizqa sai ya takaita mishi arzikin sa ko kuma ya bashi daidai iya abin da yake bukata na rayuwar sa kamar yadda wasu malamai suka ce fa yaqulu rabbi ahanan sai ya dauki wannan maimakon yayi godiya ya ƙara himma wajen nema sai ya dauki cewa Allah ya ga dama ya tozarta shi ko ya wulakanta shi wannan aya kamar yadda Abdullahi ibn Abbas ya faɗa yace ta zo ne akan Utba bin Rabi'a da kuma Aba Huzaifa bin al-Mughira wasu kuma suka ce ta sauko ne akan Umayya bin Khalaf wasu kuma suka ce akan Abi Khalaf wayannan mutane sun kasance suna da girman kai suna da alfahari da kyan fuska da kuma dukiya da daraja da Allah ya musu a cikin Yahudawa, a cikin Qurayshawa. Sakamakon haka sai Allah ya saukar yana nuna musu cewa wannan alfahari da suke yi, wannan girman kai da suke yi, wannan bijirewa da suke yi ba wani abu bane a wajen Allah madaukakin sarki, illa jarrabawa ce da yake musu wanda zai tambaye su akai ranar kiyama. Sannan kuma yake ƙara nuna cewa waɗanda kuma Allah ya takaita musu dukiya, ya takaita musu arziki, su kuma da suke ganin cewa kaman arzikin su takaitacce ne, to su ma wannan jarabawa ce a wajen ayin hakan, kuma Allah ta'ala zai iya duban su ya musu sakamako mummuna sakamakon rashin godiya. Wannan aya idan muka duba ta a wannan zamani da kuma wannan tsarin rayuwa da muke tafiya yanzu a cikinta, mun waye gari a cikin rayuwa wadda babu wani mai daraja mai mutunci sai wanda Allah ya bashi arziki ko ya bashi daraja ko ya bashi mulki na siyasa ko na sarauta. An waye gari yanzu idan mutum bashi da dukiya ko bashi da mulki ko bashi da izza, bashi da shawarar da zai bada aji. Masu mulki ba sa saurara sai masu arziki, masu arziki ba sa saurara sai yan siyasa. Wannan kuma alama ce ta ƙarshen zamani, kuma sabo ne ga Allah madaukakin sarki, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana koyi da cewa lallai musulmi baya raina dan uwan shi musulmi, kuma ita hikima tana bacewa a hannun mumini kowane lokaci, kuma duk inda ya ganta zai iya daukar ta. Kuma asali idan muka duba galibi mutanen da suka fi daukaka a duniya cikin annabawa ba masu arziki bane ba, akwai masu arziki a cikin su, amma galibi yawancin su manya daga cikin su makiyaya ne, masu neman abincin yau da gobe, wasun su talakawa ne sosai sosai. Saboda haka ba a son mutum ya dauki arziki a matsayin fifiko, ko saboda yana da wani gida, ko saboda yana da wata mota, ko saboda yana da wani siffa na daban. Mu sani cewa wannan abu duka mai karewa ne, kuma duka mu gaba ɗaya ga Allah madaukakin sarki zamu koma, kuma za a saka mu a cikin dan tsurkukun kabari wanda ba zai iya dauke mana komai ba, sannan kuma za mu tashi gaba ɗaya mu tsirara a gaban mahalicci. Sannan wanda Allah ya takaita mishi dukiya, kada yayi kwadayi, kada yayi bara, kada yayi roko. Ana son mutum ya zamto mai ta'affuf, wato irin mutanen da zaka gansu kamar suna da shi, to amma suna kokari ne su nema, kuma ba sa kaskantar da kansu a cikin al'umma, kuma ba sa nuna rashin godiya ga Allah madaukakin sarki akan abin da ya musu. Saboda haka dan uwa musulmi, ana son ka zama kana rabawa tsakanin godiya da nema, tsakanin kyauta, tsakanin kuma girmamawa, tsakanin kuma mutunta wanda yake kasa da kai da kuma taimaka mishi. Allah ta'ala ba mu sa'ari yin haka, kuma ya taimaka mana, kuma ya nuna mana abin da ya dace a rayuwa mai. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
To madalla, to Jamila, menene abin duba a shirin namu na yau a wannan batun?
To Maryam, ya kamata a ce mutane su zama masu bincike sosai kafin su yi amfani da magungunan gargajiya, har ma da na kantin. Da mafi yawancin magungunan nan da ake saidawa, hukumar da ke kula da magunguna a Najeriya, wato NAFDAC kenan, ba ta yadda da su ba.
Wannan haka yake. Kuma sannan wani abin duba shine kowane magani yana da ka'ida shi. Maganin da bai da ka'ida yana iya janyo illa ga lafiyar dan adam. Sannan kuma ma bayan haka zaki ga cewa yawanci magungunan asibitoci za a ce maka suna iya haifar da wasu illoli, amma yawanci na gargajiyan nan babu ma wata masaniya ko me maganin zai yi, ko an sha kawai dai banka ake yi.
Gaskiya.
To Allah dai ya kyauta.
Amin amin.
To Jamila, me cece tambayar wannan?
Tambayar mu ta yau ita ce wani tsari za a fito da shi a koyawa matasa sana'a wadda idan gwamnati ta ba su wani jari za su iya rike kansu. Za mu kuma saka wannan a Facebook dinmu.
So dan haka sai ku ziyarce mu a pejin mu na, wato a shafin mu na Facebook, domin ƙarin bayani akan wannan tambayar, domin kuma amsa tambayoyin mu. To ƙarshen shirin mu na yau da gobe kenan na yau, da fatan kun ji daɗin shi kuma kun amfana da darasin da ke cikin shi. Sai kuma gobe Talata, war haka in Allah ya kai mu, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage,
da wanda ya haɗa mana sauti, ya jagoranci shirin, ya kuma ba da umarni Daniel Brown, da injiniyan mu na yau Mr. Keith Holmes, ni Maryam Dauda ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC. Ku huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.